الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني سوء البركة من أمسو a farin ciki karo na biyu da saki haduwa da waɗannan kusaku masu albarka da fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka kuma ya ba mu ladan wannan haduwa tare da ainihin wato a kyakkyawan sakamako da ake fata ga waɗanda suka haduwa domin Allah a karo na biyu kamar yadda muka bayyana a zaman mu ta jiya a daren asabar yau kuma muna daren lahadi kenan zai zama 22 ga watan al-muharram a wannan sabuwar shekara ta 1446 wanda shi zai zama 27 ga watan 7 a 2024 a yau ma zan gabatar da muhadaran da malam zai yi ba ni ne zan yi muhadara ba a cikin tsokaci da tattaunawa wanda ya shiga cikin bayani a jiya mun yi ishara ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan ku makiwata ne kuma kowa za a yi mishi tambaya game da kiwon da aka bashi annabi ya ci gaba da bayani bangarorin wato mutane da kuma irin kiwon da ke karkashin su to gaban da nake son amfani da shi domin gabatar da muhadarar da malam zai yi mana shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun fi ra'iyatihi mutum shi ma an bashi kiwo kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi idan aka tambaye mu wani kiwo ne yake karkashin kowane namiji kai tsaye kowa zai ce iyalan gidansa matansa da ƴaƴansa to babu shakka wannan gaba yana da matukar muhimmanci a daidai lokacin da muke tunanin shugabanni za a tambaye su game da mu talakawan su to mu kuma talakawa kowannen mu za a tambaye shi game da iyalin gidansa yana da kyau mutuna halittan ainihin wato annabi Adam a farkon halitta Allah madaukakin sarki ya kera wato suran annabi Adam da hannunsa mai albarka wanda kamar yadda muka sani shine wato halittan da kadai Allah ya halitta a wannan lokacin Allah ya umarce shi ya zauna a cikin aljanna to daga bisani sai ainihin wato Allah madaukakin sarki ya halici halitta ta biyu daga jikin shi annabi Adam ne wato Hawwa'u kenan ko to daga nan zamu fahimci me kenan ashe asalin halitta kammalalle shine halittan wato annabi Adam da aka tashi halittan Hawwa'u sai aka dibo daga bangaren jikin shi da aka sai malamai suka ce wannan yana nuna kenan namiji da mace idan ka dube su a matsayin su na halittu to dukkan su halitta ne na Allah abu daya suke sannan babu wanda yake cikakke a cikin su saboda asalin cikakken halittan shine annabi Adam sai aka diba daga jikin shi kenan ya tawaya ya ragu ya samu raguwa to da aka ibi wannan bangaren shi wa aka halitta Hawwa'u kuna fahimta to wannan kenan yake nuna ashe ba za a taba samun mutum ya zama kammalalle ba sai ya koma ya hade da wannan bangaren nan nashi da aka diba shi yasa duk inda kaga da namiji kana ganin shi kaman cikakke ne ko to ba za ka gane cikakken mutum ne shi ba sai sanda aka hada shi da dan uwansa mace shi yasa malamai suka ce bambanci dake tsakanin namiji da mace to ba bambanci ne na ainihin wato halitta ba bambanci ne na takamul saboda haka kowanne sashi na bukatan daya sashin namiji ba zai zama cikakken namiji ba sai yana da aure kamar yadda dama ita mace kowa ya san ba ma a magananta idan babu namiji shi yasa duk inda kaga ainihin wato taron samari waɗanda suke gwagware ko in ce tuzurai to abin tausayi ne su dan a lokacin da zai ke rayuwar nan yana ganin kamar shi wani hadaƙe ne cikakke amma kuma na ƙasashe ne yake yawo a doran ƙasa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'sharash shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon rike ya mace to yayi aure fa innahu aghaddu lilbasar sai yayi aure sannan za ku gane ashe bai natsu ba da yanzu ne ya zama natsatsi da yana tafiya ne kawai akwai wani bangare da yake nisi a tare da shi to wannan bangaren idan kuka fahimci inda nake so in kai mu sai ku gane bangare ne wanda yake kasa da shi a ainihin wato yanayi shi yasa Allah madaukakin sai sai yasa namiji shine saman diya mace to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ta ba mu shawarwari da fadin mana shari'o'i ta yadda zamu mu'amalanci waɗannan wato cikon halittar da namiji sune ƴaƴa mata kenan a cikin aikin hajjin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi na ban kwana kamar yadda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da hadisin haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa daga ainihin wato Sulaiman dan Amru dan Al-Ahwas wanda ya bada labari daga mahaifinshi shine Amru dan Al-Ahwas din sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina tare da manzon Allah a wannan aikin hajjin da yayi na ban kwana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jawaban shi da yayi masu tsayi bayan ya yabi Allah ya gode masa ya ainihin wato yi khutbatul haja kenan sai manzon Allah yace ala jama'a ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ine muku wasici ku kula da ainihin wato mace kunku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna ma hunna awanun saboda su iya mata to kaman wato wasu bayi ne a ƙarƙashin ku ina ma'anan wannan ka dubi irin rayuwar da kake dauko ta a ciki da kuma irin wanda kake sanya ta a lokacin da ta taso tana gaban iyayenta suna ji da ita suna ainihin wato alkinta ta tana da gata sai abinda take so kwatsam kai kuma sai ka bullo kace kana neman ta da aure duk wannan kauna da iyaye ke mata duk wannan ji da ita da ake yi da wannan gatan suna ji suna gani haka za su hakura su rabu da ita su mika maka ita kai kuma ka je ka ci gaba da kula da ragaman rayuwarta ashe kaga tsakani da Allah irin wannan halittar ya kamata a ce in ta dawo karkashin ka kuma kai kuma ka dauke ta a bakin ba komai ba ai ina ganin ba kai wa kanka adalci ba kamar yadda ba kai mata ita da ka aura adalci ba mafi girma kuma iyayenta da ka rubuta da su dan haka annabi yake ta mana wasici game da waɗannan mata akan cewa mu kula da su mu rike su a bisa amana domin mun kawo su karkashin mu ne da ainihin wato kalman Allah Allah ne ya halitta mana yace wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum annabawa Allah ya ba su ainihin wato mace ku da zuraa da haka aka shar'anta mana mu ma a karkashin wannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ba ku mallake su irin mallakan da wato mai gida yake yi wa bayinsa ba ta yadda za ka rinka treating ɗinta yadda ka ga dama shi yasa shari'a ta gindaya wasu dokoki da wasu haƙƙoƙi wanda haƙƙoƙi ne na wajabci nata a kanka kamar yadda ita ma aka gindaya mata dokoki da haƙƙoƙi wanda kake da shi a kanta so kowa na da haƙƙi a kan kowa kuma wannan zama kamar yadda muka ce an zo ne domin a yi zaman taimakekeniya ka taimake ta ka taimake ka kana bukatan ta tana bukatan ka to ashe kenan sai mun saka tsoron Allah wajen zaman mu da su shi yasa annabi yace yake mana wasici a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata rana yake cewa khairukum sai yace khairukum li ahlihi mafi alkhairi cikin ku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa idan aka ce iyali suwa ake nufi mata sai annabi yace wa ana khairukum li ahli ni kuma ni nafi ku alkhairi a cikin wato iyalan gidana shi yasa a cikin tarihin rayuwar manzon Allah da muka ji mun dai ji irin yadda aka yi mana bayanin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura da kuma irin zaman da yayi da su. Aka ce wani lokacin idan suka yi hali da dabi'a irin natsu na mata, manzon Allah cikin ruwan sanyi sai ya yi wato yi musu martani ko ya ba su jawabi. Idan ya gama ba za su fahimta ba, kawai sai ya murmushi ya kyale su. To tsakani da Allah, mu irin wannan riko muke yi wa mata, to kaga ashe kenan akwai gyara. Dan haka sunna da muke ce muke koyi da shi na manzon Allah, to mu gane cewa ba zai ci gaba har sai mun dauka daga cikin dabi'u da halayen manzon Allah. Abin takeici ga su malam su ne suke fama da wato koke da mata ke kawowa malamai lokaci bayan lokaci. Wallahi idan ka ji wasu koke na wasu matan, zaka tausaya musu kaman kai kwalla idan suna baka labarin irin rayuwar da suke yi a karkashin mazajensu. Wannan ba daidai bane ya uwa masu albarka. Kuma kar ku manta, muna kuka da irin hali da muke samun rayuwar nan namu yake zamowa da tsanani da wahala. Shin ba ma tunanin haƙƙin waɗanda ke karkashin mu ma da muke dannewa suna iya kai mu zuwa ga irin waɗannan halayen? Da haka kamar yadda manzon Allah ya mana wasici, wajibi mu ji tsoron Allah. Shi yasa kuka da Allah ya zo bayani game da bautar da mu da yayi, sai Allah ya nuna kamar yadda mu mazaje muke da ainihin wato nau'in bauta ga Allah, haka su ma. Innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat, duk inda aka faɗi namiji sai a faɗi ita ma mace, saboda mu gane cewa wato wajen kasantuwar mu bayin Allah, dukkan mu bayin Allah ne. To ya kamata mu san waɗannan haƙoƙi na wajabci da ya kamata mu kula da su, da kuma yaya ya kamata mu mu'amalance su, ta yadda zaman mu da su ba zai zama sanadin asarar rayuwar mu ba gobe alkiyama mutum ya samu kanshi a cikin wuta. Allah ka tsare mu. Ku tuna wata mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta. Manzo Allah ya ce an saka ta a wuta sakamakon azabtar da mage kyanwa da wannan matan ta yi. To ina ga kai da zaka ainihin wato kuntatawa dan adam kuma wacce take abokiyar rayuwarka. Sai sa Annabi yake cewa mata shaqa'iqur rijali, abokan rayuwa ne. To idan muka gane wato cewa wannan shine concept din rayuwar da Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a kai, to sai mu rinka kiyaye dokokin Allah wajen mu'amalantansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci da dama idan matan shi suka bata mishi rai, kawai sai ya ce laqad uziya Musa aktara min zalika fa sabara. Annabin Allah, Annabi Musa an cutar da shi fiye da haka amma ya haƙuri. To irin wannan wato hali na dattaku da sanin ya kamata, shi ya kamata mu ma a rinka gani. Kuma wallahi so da yawa haƙuri kaɗan muke buƙatar mu ƙara a kan rayuwarmu mu samu zaman lafiya da ainihin wato iyalanmu. Amma za ka yi mamaki irin yadda ake samun matsaloli a gidajen auratayya, da irin yadda rashin wannan kyakkyawan mu'amalan ke kai zuwa ga rabuwan aure. Malamai suka ce da za a rinka sanarwa irin yadda ake sanar da ɗaurin aure in za a yi, na irin yadda aure ke mutuwa. Wallahi da kusan kullum sai ka ji an yi sanarwa za a ainihin wato kashe aure, kuma akan abin da bai kai ya komo ba. Da haka ya ku ƴan uwa, musamman mu mazaje kenan waɗanda Allah ya bamu wannan wato iko na ƙayyumiyya, to mu yi ƙoƙari mu ainihin wato mu'amalanci iyalanmu mu'amala kyakkyawa. Saboda za ka je ka ga yadda muke hulɗa da wasu a waje, to da irin wannan hulɗa muke yi da matanmu a gidajenmu, da ba za mu ainihin wato rinƙa samun irin waɗannan labarai masu muni ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin, kamar yadda nace a gurguje, sai yake cewa laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalik, ku sani cewa matsayin da Allah ya mallaka muku waɗannan matan a kansa bai wuce ainihin wato su zama abokan rayuwar naku ba. Sai yace illa an yatina bi fahishatin mubayyina, inda kadai za ku yi fushi wanda shari'a zaka ainihin jinjina muku a kai, shine idan waɗannan matan sun zo da ainihin wato miyagun halaye na fasikanci ko alfasha a gidajenku. To anan kam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan suka yi irin wannan fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji taji matakin farko idan mata suka yi laifi laifi wanda har ga Allah laifi ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku kaurace musu a ainihin wato wuraren kwana ku dubi shari'ar musulunci ita ta bada umarnin kauracewan amma bata kyale mu mu kaurace yadda muka ga dama ba sai da shari'a ta koya mana yadda zamu aka ce wala tahjurna wala tahjuruhunna illa fi almazaji shine a wurin kwana a gidaje za ku yi musu kauran aka ce za ku kwana tare ta yadda idan akwai mutane a cikin gidan ma ba za su gane ma kuna rikici ba ma'ana idan kuna kwanciya ne tare to aka ce kai kuma sai ka kwanta ka juya mata baya idan ka gama hakan wato ba zai sa ka fahimci abin da kai ba kai sai ka sauka akan gado ka bar mata gadan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine kauracewa idan matar da take da natsuwa ne za ta gane tayi wani mugun laifi shi yasa har baban walidi ya kaurace mata irin wannan da haka me zai faru kafin gari ya waye za ta zo ta tuba ta nemi yafiya a wajen mai gida to amma aka haɗu da wasu irin mata na zamani su kuma ta ce au haka ma za a yi to mu kulla ni da kai sai shari'a ta ce to ka je mataki na gaba me mataki na gaba sai aka ce a wadribuhunna sannan sai a kai ga afwan mataki na farko shine fa'izuhunna ko ai musu wa'azi idan ba su ji wa'azi ba sai a kaurace musu idan suka yi ni wato tibire har yau sai aka ce sai ai musu duka to amma wani irin duka nan ma sai da shari'a ta yi magana ba ta kyale ba a ce ai musu duka irin wanda ake yi wa dabbobi kaman jaka wata matan in ta fito bayan sun yi rikici da mijinta har sai an kasa gane ta a fara tunanin wai wance ce wannan saboda gaba ɗaya fuskan ya sauya ya kumbure wuri kaza ya fashe wannan ba daidai bane ƴan uwa masu albarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zarban ghaira mubarrihin duka wanda ba zai tada wato jikinta ba shine malamai har zaka ji suna buga misali cewa abinda ake nufi ka samu bakin irin wannan rawanin sai ka maka mata hata ce wannan wasa ne wa ko ai da ma zan aure zamani da ake son a yi na nishadi wato ta gane har kai iya daga hannu ka maka mata riga ta yi laifi in mai hankali ce fashewa za ta yi da kuka ta ce o yanzu ni hannu kai matsayin da har mai gida ya buge ni to in Allah ya ba za a sake wannan kuskuren ba sai ta tuba haka ake so ya ku iyaye mata masu albarka ku kuma kan ku yi kayan baya ka ce au to kara dama yana min kaikayi to ka sosa a'a ba haka ake yi ba Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe sai ya ce fa in ata'nakum kun gani ko saboda mata suna da rauni tsakani da Allah wasu koda alaman fushi suka gani tare da mijinsu suna ainihin wato shiga cikin damuwa da haka kokari suke a wannan lokacin su ga kafaran ka koma cikin farin ciki su faranta maka to za su yi kokari iyayensu wajen su yi maka da'a a wannan lokacin to sai manzo Allah ya ce idan suka yi muku wannan da'an fa in ata'nakun fala tabghu alaihinna sabila kai kuma kada ka matsa lalle ilalla fa sai ka ainihin wato sai ka tozarta ta har sai kowa ya gane ta yi maka laifi sai ka ci mata mutunci sai ka bita wato wurin sana'anta ko sai ka je gaban malaminta islamiya ka ci mata mutunci gaban iyayenta wasu abun har yana kaiwa ga haka ba daidai bane wannan jama'a manzo Allah ya ce fala tabghu alaihim nasabila kada ku matsa cewa sai kun makala musu laifi ko da ainihin wato sun ne musu tuba annabi ya ce ala inna lakum ala nisaikum haqqan to ku saurara ku ji mate kunku suna da ainihin wato kuna da haƙƙi a kansu wal nisaikum alaikum haqqan kamar yadda su ma suna da ainihin wato haƙƙi a kanku fa amma haqqakum ala nisaikum daga cikin haƙoƙinku akan matanku shine Allah ya azanna fi buyutikum liman takrahuna, kada wata mace ta kuskura ta ba wani dama ya shigo ainihin wato gidan aurenta ba tare da izinin mijinta ba. Abinda wannan yake nunawa shine ta zama mai biyayya ga ainihin wato abinda mijinta yake so. Idan tayi haka to tayi wa mijinta da'a kenan, kai kuma sai ka ji tsoron Allah wajen kiyaye mata nata ainihin wato mutunci. Idan kuma ta saba lallai kai ba daidai ba, tayi laifi Allah ya kiyaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka kiyaye wannan dokan to su kuma suna da haƙƙi akan ku. Haƙƙin da suke da shi shine an tuhsinu ilaihinna, kun gani ko, ku kyautata musu. Ana son a ga kyautatawa a zamantakewan aure. Jama'an ana maganar kyautatawa fa, to yanzu ba maganar haƙƙi ake ba. Wato ƙari akan haƙƙi shine kyautatawa, shine ka siyan mata abinci, kana da ainihin wato abinci a store, kana ka bata ruwa, ka bata matsuguni, to kuma a rinka ganin kana siyo mata abubuwan makulashi. Duk sanda zaka dawo daga wurin aiki ka zo da bakin leda, ka san mata sun san muhimmancin bakin leda, to ka rinka shigowa da shi. Sai a ga wasu gasassun kaji, ina fatan fahimta, to ranan duk wani abu na laifi ba za ta yi maka ba. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Sannan bayan haka da safon ka tashi fita sai ka ce to ga wasu 5,000 wannan kawai ki rike banda na ce fani. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Dan uwa masu albarka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya karantar da mu hanyar da zamu yi zama lafiya da iyalanmu a cikin gidajenmu. To wannan shine abinda wato muhadaran da malam yayi mana zai yi tsokaci akai. Haƙoƙi na masu rauni da suke karkashinmu. Ina ganin shi ma mun fahimci kan muhadaran yanzu. To sai mu je zuwa ga malam domin mu ji bayanin da zai yi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.